Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokanai aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 17 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
Majalisar Dinkin ta ce ranar Alhamis Sakatare Janar Antonio Guterres zai gana da shugaban kasar Ukraine da shugaban kasar Turkiya a yammacin kasar Ukraine. Tsohon Prime Minister Kenya Raila Odinga ya yi watsi da sakamakon zaben da ya nuna cewa ya sha kare a zaben shugaban kasar da aka gudanar a makon jiya. Haka kuma za a ji cewa cutar kenda ta barke a kasar Zimbabwe ta kashe akalla yara 157 yayin da sama da 2000 suka kamu da cutar a faɗin kasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya buƙaci al'ummar ƙasar da su ci gaba da haɗa kai domin ci gaba da kasancewar Najeriya ƙasa guda.
Jama'a sai su yi ƙara haƙuri, su daure, su ƙudura a zuciyarsu. Wannan abin da zai wuce, kuma Allah cikin ikonsa mutane za su zo su daina, hankali zai shigo musu, masu yi su daina irin waɗannan abubuwan.
A jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar ta gargaɗi direbobin tasi da masu motocin a manyan motocin jigila su mutunta dokar da ta kayyade kuɗin motocin haya.
Muna nan mun samu mutane ana ta bincike, wanda ya ƙari ku tabbatar da cewa motar da ta ɗauki mutanen za mu tsaida ta. Society kin za mu an shi lasisin da gwamnati ta ba shi don yin zirga-zirga.
Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi jiya Talata cewa ranar Alhamis Sakatare Janar Antonio Guterres zai gana da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan a yammacin kasar Ukraine. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephen Durajek ya ce Zelensky ne ya gayyaci bangarorin uku zuwa taron. Shugabannin sun wakilci uku daga cikin mambobi hudu na shirin fitar da alkamar Ukraine ta tekun Bahar Maliya. Rasha ce mamba ta hudu. Yarjejeniyar da aka kulla a Istanbul ranar 22 ga watan Yuli ta ba da damar sake dawo da fitar da alkamar da Ukraine ke fitarwa zuwa kasuwannin duniya, tare da kawar da wasu cikas ga sayar da taki da kayan abinci na Rasha. Kimanin tan miliyan 20 na alkamar Ukraine ce ta makale a cikin jiragen ruwa kusan dozin biyu a tashar jiragen ruwa na kudancin kasar tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Tsohon Prime Minister Kenya Raila Odinga ya yi watsi da sakamakon zaben da ya nuna cewa ya sha kayi a zaben shugaban kasar da aka gudanar a makon jiya. A cikin wata sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin jiya Talata, Odinga ya ce sakamakon da shugaban hukumar zaben Kenya ya sanar ba shi da amfani. A ra'ayinmu, babu wani wanda ya yi nasara bisa doka ko kuma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, in ji Odinga. Sakamakon ya ce Odinga ya zo na biyu da kashi 49 cikin 100. Sanarwar dai ta kasance cikin cece-kuce tun ma kafin a bayyana ta, domin hudu daga cikin bakwai da ke cikin hukumar zaɓen sun yi watsi da sakamakon. Mataimakiyar shugaban hukumar zaɓen ta ce tsarin ƙidayar ƙuri'un ya kasance da matsala. Cutar kenda ta barke a kasar Zimbabwe ta kashe akalla yara 157 yayin da sama da 2000 suka kamu da cutar a faɗin kasar, in ji gwamnatin kasar jiya Talata. Waɗanda ke kamuwa da cutar na ƙaruwa cikin sauri a kudancin Afirka tun lokacin da hukumomi suka ce an gano cutar a farkon wannan watan, inda aka bayar da rahoton mutuwar kusan ninki bi cikin ƙasa da mako guda. Ya zuwa ranar 15 ga watan Agusta, adadin da aka samu a faɗin ƙasar ya ƙaru zuwa 256, an kuma samu mutane 157 sun mutu, in ji ministar yaɗa labarai Monica Mustangwa yayin gana da manema labarai bayan wani taron majalisar zartarwa na mako-mako. Mustangwa ta ce gwamnati za ta ƙara aikin allurar rigakafin, kuma ta kafa wata doka ta musamman da ta ba ta damar fitar da kuɗi daga asusun kotakwana na ƙasa domin tunkarar lamarin. Ta ce za ta haɗa kai da shugabannin gargajiya da na addinai domin samun goyon bayansu wajen gudanar da aikin rigakafin, inda ta ƙara cewa galibin waɗanda abin ya shafa ba a yi musu allurar rigakafi ba.
Madalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To, kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya, Janar Ibrahim Badamasi Babangida, ya buƙaci al'ummar ƙasar da su ci gaba da haɗa kai domin ci gaba da kasancewar Najeriya ƙasa guda. Daga Neja, ga rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida, ya buƙaci al'ummar ƙasar da su ci gaba da haɗa kai domin ci gaba da kasancewa Najeriya dunƙulalliya. General Ibrahim Badamasi Babangida, wanda ke zantawa da manema labarai albarkacin cikarsa shekaru 81 a duniya, ya ce haƙuri shine babban abin da ya kamata 'yan ƙasar su riƙe domin cin moriyar juna duk da bambancin yare da kuma addini da ke tsakanin al'ummar Najeriya, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Su ta haƙuri har su ta addu'a, su ta fahimtar da mutane yadda zamantakewa take.
Akan matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu sassa daban-daban na Najeriya kuwa, tsohon shugaban General Ibrahim Badamasi Babangida, wanda ke cikin wani yanayi na yawan shekaru, ga abin da yake cewa.
Kullum ana badawa, na bayar na faɗa, sauran jama'a suna faɗa. So akwai su da yawa, jama'a sai su yi ƙara haƙuri, su daure, su ƙudura a zuciyarsu, wannan abin zai zo da wuce, kuma Allah cikin ikonsa mutane za su zo su daina, hankali zai shigo musu, masu yi su daina irin waɗannan abubuwan.
Tuni dai 'yan Najeriya suka fara tsokaci akan waɗannan kalamai na tsohon shugaban Najeriya, Alhaji Barde Ikon Allah daga Sulaja, na ɗaya daga cikinsu.
To, hakikanin gaskiya abin da ya dace kenan, musamman a wannan lokaci da muke. Cire wani bambancin addini da shauransu a haɗa kai domin a samu zaman lafiya da ci gaban Najeriya baki ɗaya. Uwa ɗaya, uba ɗaya muke a Najeriya, su kuma su ne iyayen ƙasa. Shi yasa muke addu'a da kuma irin aƙida irin nashi da ke taimakon al'umma a ƙasar nan. To, shi yasa muke addu'a da kowa ya haɗa kai, ya kwantar da hankalin shi, mu ci gaba da du'a'i a haɗa kai, ƙasa ɗaya, tsintsiya ɗaya, maɗaurin mu guda.
Duk da yanayi na yawan shekaru, General Ibrahim Badamasi Babangidan na ci gaba da samun manyan baƙi da suka haɗa da 'yan siyasa a gidansa da ke kan tsauni a tsakiyar birnin Mina. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Wani mai sa ido kan yaƙi da 'yan adawa na wata kafar labaran Kurdawa ya ce Turkiya ta kai wani hari ta sama a arewacin Siriya kusa da kan iyakarta, inda aka sha ƙalla mutane 11 ciki har da sojojin gwamnatin Siriya. Harin da ya faru ne a yammacin garin Kobani da ke arewacin ƙasar, kuma ya zo ne a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar a arewacin Siriya tsakanin mayaƙan Kurdawa da ke samun goyon bayan Amurka da kuma 'yan bindigar 'yan adawa da ke samun goyon bayan Turkiya. Rundunar sojin Siriya ta ce harin ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 3 tare da raunata 6. Ƙungiyar da ke sa ido kan yaƙin Siriya da ke da hedikwata a Birtaniya ta ce harin da Turkiya ta kai ya yi sanadin mutuwar mutane 11, inda ta ƙara da cewa ba a tabbatar da ko dukkan sojojin Siriya ba ne, an kuma ce mutane 8 sun samu raunuka. A cikin wani rahoto mai ban mamaki na rubutu da bidiyo, wata tashar labarai ta Sweden da ke mai da hankali kan Bangladesh ta bayyana yiwuwar wani gidan yari na sirri da ake ajiye waɗanda aka tilasta ɓacewarsa a Bangladesh. Cikakkiyar rahoton nan Netra News ya dogara ne kan bayanan da aka rubuta na wasu mutane biyu da aka tilasta musu bacewar, waɗanda suka ce an tsare su a gidan yarin da ke tsakiyar Dhaka babban birnin ƙasar. Dukkan mutanen biyu sun tabbatar da cikakken bayanin labarin Netra News a cikin hirar da suka yi da murya Amurka ta wayar tarho. A cewar mutanen biyu, gidan kurkukun ana kiransa Angar, kuma ana gudanar da shi ƙarƙashin Darakta Janar na hukumar leƙen asiri, reshen leƙen asiri na sojojin tsaron Bangladesh. Kamfanin dillancin labarin na Netra ya kuma buga hotunan sassan gidan yarin, waɗanda suka ce jami'an soja da ke ci gaba da aikinsu ne suka ba su.
Gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin kasar ta gargaɗi direbobin tasi da masu manyan motocin jigila su mutunta dokar da ta ƙayyade kuɗin motocin haya, ko kuma su fuskanci fushin hukuma bayan da wasu 'yan kasar suka fara ƙorafi akan yadda aka fara fuskantar ƙarin kuɗin motocin haya a washegarin ƙarin kuɗin man diesel ɗin da aka fuskanta a farkon watan nan na Agusta, sanadiyar abin da aka kira mamayar Russia a Ukraine. Sulan Mumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Ta hanyar wata sanarwar da ofishin ministan sufuri ya fitar ne, hukumomin Niger suka ja hankalin direbobin motocin haya waɗanda suka hada da taksi da faba-faba dangane da abinda aka kira rashin dacewar ƙarin kuɗin irin waɗannan motoci da galibin su ke amfani da man fetur, wato essence. Malam Sama'ila Dan Isa shine daraktan kula da harkokin zirga-zirgar motoci a ofishin ministan sufuri.
Kai taksi kake wanda ita ba a ƙara kuɗin essence ba, ya za ka zakuwa ka cuta matalaka ka ce za ka kara kudin taksi? Wace hujja ke gare ka? An kara maka wani haraji ne? Yan faba-faba mun zanna da su, mun ka ce a cikin faba-faba da ke da kai a Yamai da nawa ne ke shan gasoil? In adadin faba-faban da kuke wandi bai kai kashi 5 ba cikin kashi 100 SQ ana ai kara haka nan. Kuma na hidi musu, gwamnati ya dauki doko, doka wadda tace shi zai ka'ide kudin course 25 faba-faba, taksi $40. Idan mun kaga wanda ke dauka yadda haka nan, wallahi za mu kwatanta da shi.
Wannan kashedi na zuwa ne a wani lokacin da kamfanonin jigilar motocin bus-bus, wato Gar Moderna, a nasu bangare suka yi ƙarin kashi 10 daga cikin 100 na kuɗin motar da aka saba biya daga wannan gari zuwa wancan kafin gwamnatin Niger ta ƙara kuɗin man diesel. To ko me hukumomi yake cewa a kai?
Tare da su mun kai takarra, mun kace to za ku ƙarawa daga nan zuwa Maradi, an dauka ku kala Chicago da zuwa Zander a kala 300, haka mun kadan kakkara musu ba a cikin su babu wanda yace bai rawa. Muna nan mun samu mutane ana tabbintike, wanda ya kare ku tabbatar da cewa motar da ta dauki mutanen za mu tsaida ta, so sai taken za mu an shi lasisin da gwamnati ta bashi dan yin zirga-zirga.
Sai dai gamayyar kungiyoyin direbobin motocin haya ta Utan na ganin alamun rashin adalci a yankunan na mahukunta a bisa la'akari da wasu hujjoji. Sakataren kungiyar direbobi ta Senko Taxi Gamachi Muhammadu shine kakakin wannan hadaka.
Transport kasuwanci ne, ɗan faba-faba da ke gani motocin haya ne ga masu gidajensu, duk rana sai sun zuba balas abu da muke cewa barsama jika 15 su ɗauki mai mililitar 30 ko fiye da haka akalla, kenan jika 4 ko fiye da haka a ƙara musu. Alhali gwamnati ita ta zamana da wa'ansu gunguna masu sufuri kamar masu kamfani bisu-bisu, wannan gwamnati ta yarda su ƙara, sun ƙara kuma ta ce su 'yan faba ba za su ƙara ba, ka san dai babu gaskiya.
Bayanai sun yi nuni da cewa tuni wannan mataki na hukumomin sufuri ya rutsa da wasu direbobin motocin haya da ake zargi da ƙarin kuɗin zirga-zirga a tsakanin unguwannin birnin Yamai a wunin wannan talata 16 ga watan Agusta, inda aka tsare su a makarantar horon 'yan sanda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya.
Da wannan ta faru sai na ci gaba da tuntuba hannu kai ƙarshen cewa ni zo na saki aiki na muka sai fon mu biyar muka tsaya takarar nan a ƙarƙashin shi faru aka soke zaɓe. Daga baya aka sake kiran zaɓe ranar 9 ga wata, delegate suka zaɓe ni gaban hukumar zaɓe, gaban sauran jami'an tsaro da kowa, da kuma su sauran shugabannin jam'iyya aka tabbatar da ni a matsayin ɗan takarar majalisar dokoki na jiha wanda zai wakilci karamin hukumar mulki ta rinshi a majalisar dokoki ta jiha. Jum'a da ta wuce sati biyu da hukumar zaɓe ta kafe sunayen 'yan takara, sunana da bayanaina ta kafe wurin. So daga bisani bayan haka ta faru kamin ma a kai ga laƙa sunayen. Wasu daga cikin shugabannin jam'iyyata na karamin hukumata sun tuntuɓe ni da in janye ma wani wanda bai tsaya wannan takarar ba, takar dan majalisar tarayya ya tsaya bai samu nasarar wurin primary election din shi ba, zaɓen Sharu Fage na jam'iyyar da an kai cewa da fanar ba Aminu Magaji ba ɗaya, wanda shi a dan majalisar da ka wakiltar mu a halin yanzu majalisar dokoki ta jiha. An neme ni da in janye in bar mishi, ni kuma ban yarda ni janye ba saboda mutane suka wakilta ni don sun gamsu da ina iya wakilcin su. Idan na jaye wannan ba haƙƙi na bane ni kadai. To kwatsam sai ɗaya na gajiya shekaran jiya Friday an taru a ƙaramin hukumar mulki tare da wasu waɗanda magoya bayan shi da kuma wasu shugabannin jam'iyya. Ni dai gaskiya sanin da ni wa delegate banga delegate ko guda wurin nan tsaye ba. An dai taro an ɗaga hannu ne ya yi jawabi na cewa ya gode da an ka naɗa shi zaman ɗan takarar ɗan majalisa. To sai abin ya kwance min kai, ni dai ba a tuntuɓe ni ba, ni ban jaye takarata ba, ni ban rasu ba tunda ɗan mutum ya rasu ne ake canza shi an laƙa shi.
Siraju Muhammad Shuni kenan, wani ɗan takarar majalisar dokokin jihar Sokoto a ƙaramar hukumar mulkin Dange Shuni a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC yake korafin ana ƙoƙarin yi masa ƙwacen nasarar da ya samu a zaɓen fidda gwani, domin baiwa wani da ya yi takarar majalisar wakilai amma bai sami nasarar zaɓen fidda gwani ba. Lamarin Siraju dai ɗaya ne daga cikin cece kuce da dama da ake fuskanta a jam'iyyun siyasa daban-daban a Najeriya, yayin da babban zaɓen ƙasar na shekara ta 2023 yake daɗa ƙaratowa. Ko a cikin shirye-shiryenmu na baya mun kawo muku wasu ƙorafe-ƙorafe irin wannan a jihar Niger, inda shi ma wani ɗan takarar majalisar wakilai yake ƙorafin barazanar karɓe masa takarar bayan da ya yi nasara a zaɓen fidda gwani domin musanya shi da wani. A jihar Kebbi ma mun tattauna da wani. Tsayar da 'yan takarar jam'iyyu dai abu ne da yake ƙunshe a kundin tsarin doka na yadda za a yi shi da kuma hanyoyin da za a bi wajen gudanar da shi, a ta bakin masanin shari'a da kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Umar.
Shi tsarin mulkin Najeriya in muka ɗauki sashe na 221, wato ya ba jam'iyyu dama su ne za su iya tsaye da ɗan takara. To sannan tsarin mulkin kuma sai ya fito da tanade-tanade musamman ma dokar zaɓe, inda ta ba hukumar zaɓe ƙarƙashin sashe na 153 na tsarin mulkin Najeriya dama ta a shirya kafito da ka'idoji ne yadda za a tafi da harkokin zaɓen. To a ƙarƙashin haka ne ita dokar zaɓe ta ƙasa, wato wanda aka yi sa mu hannu a shekara ta 2010, majalisar tarayya ta yi ƙoƙarin yin gyare-gyare, wanda gyare-gyaren nan an kai shi gaban shugaban ƙasa tashi shida kamin daga bisani aka samu dama ya sa hannu. To ɗaya daga cikin gyare-gyaren da aka yi shi ne wanda ya shafi maganar ɗan takara, wanda kuma da yawa sai ya zamana hatta su kansu waɗanda suka yi dokokin, wato ɗan majalisa, ya zamana wallahi Allah ko dai suna da jahilci akan wasu tanade-tanaden ko kuma a kiri da muzu saboda abun ya zama zai ci su, suna nuna kamar su ba su san da waɗannan tanade-tanaden ba. Sashi na 29 na dokar zaɓe ya ba da hurumin cewa kwana 180 kamin zaɓe a tabbatar an tura jadawalin sunayen 'yan takara na kowace jam'iyya. To da yawa sai suka yi jan kafa, sai da ya kasance kusan lokaci ya kure, sannan suka yi ta kafar neman yin zaben fito da yan takara. Sannan daga baya kuma aka zo har ya kai ga waɗansu suna yin naki na wucin gadi, wato dan dai a biya wannan lokaci din kar a saba ma lokacin da doka ta baya. Ana naki da wucin gadi daga baya sai a nemi hurumi ko kuma dalili na a canza, wanda Allah a sa wanda ya samu tikitin takara ya yi murabus, ko kuma ma a je kawai a ce ai mun canza shi, wanda kuma babu wannan hurumin a doka. Sashi na 31 zuwa na 34 ya ce idan har aka tsaida ɗan takara, to labudda ɗan takaran nan da aka tsaida ba zai canzu ba sai a dalili ɗayan biyu. Wanda sashi na 34 ya magana ko dai shi a ƙashin kanshi da ra'ayin kanshi ya rubuta ya ce ni wane a ƙashin kaina na janye bani son yi takara ko kuma idan ya mutu. Waɗannan su da dalilin biyu kawai da za a iya canza ɗan takara, wanda kuma koda an canza to labudda sai an rubuta ma kuma zaɓe ta ba da sati biyu a sake zaɓen ciro na maimaitawa a fito da wuri, wanda a cikin nan kuma ɗaya daga cikin ka'idar shirin dole ya zama ɗaya daga cikin waɗanda suka fafatawa ta farko su ne suka cancanta kawai su shiga wannan ciro na biyu. Dokar zaɓe ta Najeriya ta yi haramci ka yi takara guda biyu a lokaci ɗaya a kakar zaɓe guda ɗaya. Ta yi takara misali ta shugaban ƙasa baka samu ba, sai kai tsallan baɗa kika ce kuma ni na samu tikitin ɗan majalisa ko na samu tikitin gwamna ko na samu tikitin wani abu. To wannan tsarin duk an yi gyara, idan har kai takara ɗaya baka samu ba labudda an yi maka ritaya, sai dai ka je kai tagumi ka zama ɗan kallo a zaɓen da za a yi zuwa gaba.
Manazarta dai yana ganin cewa sha'anin mu sanya 'yan takara abu ne da koda ana yin sa a can baya a siyasar Najeriya, to amma bai bayyana ya haifar da cece kuce kamar a wannan kakar zaɓen ba. Farfesa Bello Muhammad Bada shehin malami ne a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto, kuma mai bashin baki kan lamuran siyasa.
Watan babban matsalar da muka samu mursala shi ne rugujewa shugabanci na adalci. Mun samu shugabanni a hakikani waɗanda ba su kishin ƙasarsu Najeriya, waɗanda tsoron Allahnsu gaba kishi, don haka doka ko wace iri suna iya karya ta domin biyan bukata ta kansu. Mutum wanda ke son shi shiga zaɓe, in dai takarar shugaban ƙasa kaka so ka ce kaka shiga shugaban ƙasarka, in kuma gwamna kake so ka tsaya kai takarar gwamna, in kuma na ɗan majalisa kake so na dattijai ka tsaya kai abinka, in na dokoki kaka so na jiha ka tsaya kai abinka ka bar mu Allah al'amarinka, to sai haɗama ta shiga shugabanninmu. Ina son shugaban ƙasa, in ban samu ba zan zo in takarar gwamna, in ban samu takarar gwamna ba in takarar majalisar dattijai. To duk inda ya zan waɗanda an manya kuma su a shugabanni ya zan ba su da kishi na ƙasa, wannan shi an mugun rashin arziki wanda Najeriya ta yi. Da abin shina sannu-sannu ana gani ne kamar ƙarami, sannu-sannu ƙaramin magana ta zama babba, domin yanzu abin ya biye kusan ko'ina a ƙasarmu. Haka ne abin da ke da ban mamaki shi ne ita kanta hukumar zaɓe ta ƙasa tana da sashi nata na masana shari'a. To yaya za a yi a ce mutumin da ta san da cewa ga doka ta zaɓe ta saba kuma ta aika wai wakilinta ya koma zuwa wannan wuri? Abin da nake nufi a nan, mutum ne wanda ita ba ta da takardun da mutum ya ce tabbas ya sauka ilakai ne babu. Sannan kuma wanga da ka son shi koma shiga zaɓe yanzu, shiga farin ta zaki bai cikin waɗancan na farko da suka shiga, wanda doka ta ba da dama ko za a sake wa su ne, kuma INEC ta san haka. Amma duk da haka a koma tare mutane kuma INEC ta koma zuwa, daga nan kaga an fara samun matsala babba. To duk inda ya zan doka ana barin ta saki ba a tabbatar da ita, to za a samu matsala. In ka biyu kwanaki da aka ɗora samun matsaloli, gudan shugaban majalisar dattijai ne gaba ɗaya na ƙasa shi ne ake jidali. Ya ji takarar shugaban ƙasa bai dawo ba ko da ƙarfin tuwo, ana so a tilasta wanda su ga nasu gani sun bar shi wai ɗan wutan gadi. To ka ga irin wannan abubuwa a Najeriya ba su kawo kallo ba, kuma su addalin nan da ya sa kake ganin matsaloli sun ka dabaibaye mu. Tattalin arziki ya samu matsala, zama lahiya ya buwaya, kowannen su bai son shi bar kujera. In mutum na gwamna yana gani in ni ƙari gwamna in ban je majalisar da tije ni zanni ni tagumi ba ina ne isan gina. Akwai tsohon gwamna na Sokoto wanda ɗan jarida suka tambaya cewa ba ka cewa majalisar da tije, ya ce Sokoto gaba ɗaya ni mulka, a koma raba ni ita uku in ɗauki kashi guda in koma can. To kaga wasu suna gani a ka daita ya can ko laɓewa ka yi, wasu suna ganin ka yi ƙuruma ka yi na kai shange kusu gaba ɗaya, kana gwamnatace shugaban kasa gaba ɗaya ka kaso saboda ko baka samu ba ana baka mataimaki duk wannan saboda in kai mulki na adalci in ka ci ni da adalci wallahi baka tsoron komi.
Saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma ga wannan sako.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba ɗaukan ba filatani ba komai bane saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima.
Ya illar tura ƴaƴan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne.
Ko wallahi su sani waɗanne ƴaƴan talaka da suke ko uwanni wata ran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Ihu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya. Ku kasance da muryar Amurka.
To madalla yanzu kuma sai labarai amman a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi jiya Talata cewa ranar Alhamis Sakatare Janar Antonio Guterres zai gana da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky da shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a yammacin ƙasar Ukraine. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Durajek ya ce Zelensky ne ya gayyaci ɓangarorin uku zuwa taron. Shugabannin sun wakilci uku daga cikin mambobi huɗu na shirin fitar da alkamar Ukraine ta tekun Bahar Maliya. Rasha ce mamba ta huɗu. Tsohon Firaministan Kenya Raila Odinga ya yi watsi da sakamakon zaben da ya nuna cewa ya sha kayi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a makon jiya. A cikin wata sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin jiya Talata, Odinga ya ce sakamakon da shugaban hukumar zaben Kenya ya sanar ba shi da amfani. A ra'ayinmu babu wani wanda ya yi nasara bisa doka ko kuma zababben shugaban ƙasa, in ji Odinga. Sakamakon ya ce Odinga ya zo na biyu da kashi 49 cikin 100. Cutar ƙyanda ta ɓarke a ƙasar Zimbabwe ta kashe aƙalla yara 157 yayin da sama da 2000 suka kamu da cutar a faɗin ƙasar, in ji gwamnatin ƙasar jiya Talata. Waɗanda ke kamuwa da cutar na ƙaruwa cikin sauri a kudancin Afirka tun lokacin da hukumomi suka ce an gano cutar a farkon wannan watan, inda aka bayar da rahoton mutuwar kusan ninki biyu cikin ƙasa da mako guda. Ya zuwa ranar 15 ga watan Agusta, adadin da aka samu a faɗin ƙasar ya ƙaru zuwa 256, an kuma samu mutane 157 sun mutu, in ji ministar yaɗa labarai Monica Mustangwa yayin gana da manema labarai bayan wani taron majalisar zartarwa na mako-mako.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin ciki har da rahoto akan yadda gwamnan jihar Imo ya siya wa jami'an tsaro motoci masu silke. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.